haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jaridu na wannan mako Za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu wanda na daya daga cikin abubuwan da ake dauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiya a ƙasa sai dai dorewar irin wannan hulɗa na da matukar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka inda ake fuskantar yawaitar sabani a tsakanin waɗannan bangarori saboda wasu tarin dalilai a wannan makon zamu fara da jamhuriyar Niger inda wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya hada mana rahoto na musamman inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin ƴan jaridu
Sulaiman Umar Bura shine sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin ƴan jaridar Niger Maison de la Presse
mu aikin da muke na al'umma ne shine ake cewa the droit de public à l'information muna yi ne dan saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke yau Sulaiman ka tashi kana neman wani labaru ma'aikata ta gwamnati matsala ne in kuma kaga an baka shi saboda ana tambayan a wani wa iya tare da mu wancan wa ba tare ba yake da mu kai dai kamar abun ne an dauke shi kashi biyu kamar wanda wani minister ya wadi akwai jaridu abakai kuma akwai jaridu makiya kenan akwai masu sama akwai wanda busa sama to kaga wannan ko ai ba yaje bane a cikin harka ta kasa relation cin ko kudin ci hulɗar yanda take ba a tsaya hulɗa ce ga tana sak tana tahiya tunda yau in dai ba su bane suke neman ku yau in ku ne kuke neman su akwai matsala sai an shiga kwama kamar yadda Hausawa ne suke cewa dan gogire gida baya daraja sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi jarida ba ta yi ne demokrasi demokrasi ba ta yi da jarida kenan tare ne suke ba iya raba su
ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su shugaban kungiyar Onimate Jaharo Mamman yayi karin bayani akai
na akwai kuduri da aka dauka a nan kasar mu ta Niger wanda ke bada damar dan jarida ya je ya nemi labari kuma dole ne daidai yanda doka ta ce masu ikon su ba dama da kariya ta yi kai ga waɗannan labarin kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damai ya yi hira da su don su kawo haske a tahiyar da aikin ƙasa tunda aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kace ma a'a daga inda kace jaridan jarida ne daga inda kace aiki gidan jarida to kasa ce kake ma daga wannan lokacin labari ya yi karhin naka ne naku ne na kasa ne gaba daya na al'umma ne mu kan mun sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya dan kan mu ba su damar su mai damu nasu ko kuma su mai damu ɗan adawa su ce mu ma tare muke da ɗan adawa
to sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi hulɗa tsakanin gwamnatin Niger da ƴan jarida sai son barka ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati bude suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma
to ina ganin dai ga yau dai Niger ba wani matsala ko guda da ƴan jarida muna hulɗa da su muna so abu guda ne ɗan jarida shaude labari wanda zaman tashi kai kasar mu gaba ba wani zai bata mutane ba kuma ko da ɗan jarida na siyasa ko na dinci hulɗa min da gidama ɗan jarida ba ƙaramin aiki bane tunda cewa aka yi ga iko ana za a ce shine kamar iko na hudu cikin kafa saboda in babu jarida babu labari
danin muhimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokradiya yasa shugaban kungiyar Onime da yiwa bangarori wannan tunatarwa domin ɗan magana kan ce da ruwan ciki akan ja na rijiya
dari dari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure lalle da koi kuskure kuma mun san da wannan kuskure ɗan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka yayi aikin shi daidai yanda kundin kasa ya tsara daidai yanda dokokin kasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi ɗan jarida ya tunkare su yayi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani
anan minista Salisu Habi na ganin dole ne ɗan jarida su rika sara suna dubin bakin gatari
ɗan jarida in zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayani da ba da za ba su ba saboda wanda ka saurare ne kila akwai ni bayani da mai iko sani bai hudi baka zo ka tambaye mai iko ba baka zo ka tambaye abubuwa sai ka zo kai ƙarya kenan gwamma in akwai abu a zo a tambaye mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi in akwai abin da ba daidai ba dole ɗan jarida ce ku hankali a baka zawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an san yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani yayi lahi kaza in bincika da zancen na gaske ne to kawo nan jarida gobe wannan sai ma an bashi gala
rahoton kungiyar kare hakkin ƴan jarida ta kasa da kasa RSF ya bayyana cewa Niger ce kasa ta 66 a duniya wajen mutunta ƴancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin kasar na ƙara ja da baya a ƴan shekarun nan a wannan fanni Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
ƴan jaridu a jamhuriyar Niger ya fara ne a cikin shekarar 1991 lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokradiya siyasar ƙasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekarar 1993 lokacin da mulkin demokradiya ya bada damar kirkiro jaridu da yawa a wancan lokacin radio RTT ya zama gidan radio da talabijin na farko da aka fara kafawa a Yamai babban birnin ƙasar inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yaɗa labarai na zamani gwamnatin Niger ta bullo da daftarin doka kan kare ƴancin ƴan jaridu a cikin shekarar 2018 wannan yunkuri ne na haifar da buƙatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida ƴancin faɗin albarkacin baki da kuma ƴancin kafofin watsa labarai wanda kuma da muhimman ƙa'idoji don kare ƴancin ƴan jaridu Ƙididdigar ƙungiyar ƴan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders wadda ta fitar a shekarar 2019 ta ce jamhuriyar Niger ita ce ƙasa ta 66 da ƴan jaridu suka fi samun ƴancin walwala ba tare da tsangwama ba. Sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin ƴan jaridu na wannan mako. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Sule Mumuni Barma, sai Julie Lady Discretion da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka.
Da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
A lokacin da mai girma shugaba Buhari ya hau mulki, nawa ake sai da masara, nawa ake sai da tuwon shinkafa? Batun tsaro da yake magana a lokacin mu, lokacin mulkin jam'iyyar PDP, kafina dai tana zare. Dara ba wani gwari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka yazo ya same ta bayan da ya wuce ga waje ba. Tattalin arziki ya kasa lokacin kuma ta fito da Trump da miki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sauraron mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lafiya kamar da muke a nan birnin Washington DC. To yau zamu kawo muku kashi na biyu na muhawara da Ibrahim Abdul Aziz wake da muna Yola ya shirya mana kan batun alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari yayi da kuma ko an samu an cika su kamar da aka yi alƙawarin za a cika su din. A cikin wannan shiri ne din zamu duba dalilan ko kuma wasu daga cikin dalilan da yasa har yanzu yakin Boko Haram yake ci yake cewa da alƙawarin da shi Buhari yayi na ganin bayan wannan matsala. Sannan kuma Buhari ya alƙawarin yakar cin hanci da rashawa, shin ya ci wannan yaki din? Kuma shin mutanen Borno suna amfana ta wasu hanya daga wannan yakin na Boko Haram? Abin da yasa yake cikarewa kenan. Ba da ba haka zamu duba ko Buhari zai iya kammala wannan yaki cikin nasara kafin ya sauka daga mulki. To ba ta da bata lokaci ba ga Ibrahim.
A bayan sai ta shokaji abin da ya faɗa, amma a matsayin ku ko a zamanin ku lokacin da gwamnatin ku take mulki na Gani ta PDP an daki lokaci ai wannan matsala na Boko Haram an yaki cinyewa har zuwa lokacin da karba ku anaku me kuke yasa ku gani yau fitar da shekaru 12 an kasa kawo ƙarshen wannan matsala na Boko Haram ne?
To ma
Ibrahim ta kun ce komai tunda shi Dr. Duru ya fara karyatawa. A'a, wai ba ma su mu koma baya, kai mu koma baya. Da
Mutane ya cewa a lokacin da mai girma shugaba Buhari ya hau mulki, nawa ake sai da masara, nawa ake sai da tuwon shinkafa?
E za mu zo kan wannan, muna batu maganar tsaro da kan mu koma baya. Eh ti shehu, za mu zo kan wannan
batun tsaro da yake magana a lokacin mu, lokacin mulkin jam'iyyar PDP, kafina dai tana zare. Amma yanzu duk da cewa ɗan Katsina ne yake mulkin shugaban ƙasa, kuma ɗan Katsina ne gwamnan Katsina, kawun shugaban ƙasa kanshi an sace shi, yaya kuma talaka? Kawun shugaban ƙasa in dai har za a iya sace shi ne, gwamnatin tarayya ta biya kuɗi a fid da shi, wasu kuma an sace su an biya kuɗi an karɓo su. Amma a lokacin da PDP take mulki haka bai faru ba.
Bari mu dawo, muna da batun maganar tsaron nan. Dr. Umar Duhu, kamar yadda kai alƙawarin kanka za ku magance tsaro, wani batu da ake da ya shafi wannan tsaro shi ne na batun maganar kan cewa a shiru da shugaba Muhammadu Buhari na duk da shawari da kuma kira da su 'yan majalisar ƙasa da na dattawa da sansu da suka yi na wakilai kan cewa a canja shugabannin hafsoshin tsaro. Amma abin yaƙi wasu na gani kamar kan cewa wannan na ɗaya daga cikin matsalar da ya sa ma aka kasa kawo matsalar tsaron ƙarshe.
Ni abin da nake son faɗa kan maganar tsaron nan, mutane ya kamata su san cewa fa maganar da jami'ar APC ta yi kafin ta samu mulki 2014-15, mutanen Najeriya kamata su san cewa idan kana waje ba ka shigo gida ba, ka san damuwar shigo gida ba. Kullum ko ana wasan kwastin ba, idan ba wanda suke kallon kwallo a gidan talabijin da kuma wanda suke fili sun fili, wanda suke cikin wasan ma iya wasa gaba daya. Sai Muhammadu Buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka yazo ya same ta bayan da ya wuce ga waje ba. Tattalin arziki ta yi kasa lokacin kuma ta fito da Trump ta miƙe. Saboda haka abin da nake so da mutane tsaron kasa fa ko kuma tsaron jiha ko tsaron angwani ba na mu shugaba ɗaya bane na duk kowa da kowa ne ya kawo kowa ne kawo shawarwar da yake da kyau dole jami'a shugaba Buhari zai amfani da ita
eh wai batun da ake shine jami'ar ku Dr. Umar Duhu kamu koma baya
ba mu shi ne yake zuwa ibada a Saudiya kan kan abinci da mazuri ba sa ta Saudiya bane
ina zuwa ba mu zo nan ba
lokaci
din nan shi ke canza
abubuwan da yake faruwa a kasa da duniya
gaba daya
to
Dr. Duhu ba mu zo ba ta yawanta biyu da take yanzu amma yanzu ruwan ta dara gudai wata ta zo ko da karfi ta barna ta bala idan ba za mu wannan bala to Dr. Duhu ba mu zo wannan ba mai haizu da mura batun maganar tsaro kai ku kai mu can za mu zo batun amma suka ba sharin kan cewa ya kamata a sauya shugabannin hukumomin tsaron nan sai a taki wasu na kaman kan cewa wannan daga cikin matsalar da ta kawo ita jami'ar samun rashin samun nasara kan matsalar tsaro
eh to ka gani shugaba kullun shi yake da wanda yake aiki da su wanda kuma yin rashin zasu masa ayyukan nan walau ya fi amincewa da wannan mutanen walau ya gaddawa wannan kaza su biya masa bukatunsa a lokacin da ya kamata ya sha ya sa karfin wannan yake da adalci wallahi shi yake sani amma mu addu'a mu shi ne mu ba shugabannin goyon baya a takan wannan tsaron amma ni sanar shi ne in zuwa lokacin da mutum aikinsa ya gaza ya kamata a sake ma a canja shi ina cikin ra'ayin wanda yake kira a kan cewa a sake wannan shugabannin tsaron Najeriya nan a kawo masu jini a jiki wanda za su yi wannan aikin kuma a sha kan wannan faɗin da ake abu da ta'addanci da kuma yaki da masu sace-sacen mutane da sauransu ba kuma gani ina ban shawarar cewa inda hali shugaban ya ji koke-koke mutane ya zo yi wannan shugabannin tsaro na Najeriya gaba daya a kawo sabbi domin mai ka duba
a baka sai lalle ba kenan
aikin soja ina so ne a ce ya zama shugabannin sojoji ko shugabannin sojoji sama na ko na kasa ko ta ruwa amma ya kusa shekara biyar da sauran suna sama suna kan mulki to ya sa wani su daga cikin farko yi da ta yabo samu sun kai wannan makamin ba
saboda da Dr. Duhu za mu dawo
ya kamata a rafa mata amma kuma a sauki su mun a kawo da su mana wannan aikin mu jiwa mutanen Najeriya ka san dole ka canja aka ce motan ka ta tayi a kullun ka injin oil baka canja ran da ka sa sabu za ka injin ma ta miƙe su saboda haka kira
amma du
a sauki su
du
wasu biyon da zo na aikin a karfa da wannan fada da yan ta'adda
to fada za mu dawo gare ka amma mun zai tare kaman kan cewa wata kila ita jami'a ta kubata da ta cewa ne akan yadda ake shugabancin kasar bari kuma ga shi Barista Eti Shehu ku a matsayin ku ne a daya ku gani batun kiran da aka kan cewa a sauya shugabannin hukumomin tsaro
alhamdulillah ni dai kaman shi Dr. Duhu ya so ta ni inda nake so wanda kuma ina so mar matashiya ne akan abin da ya kula ya tabbatar wa duniya cewa shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ba abin da al'umma suke so ya ce ba tunda dai jami'an tsaron da shi Duhu ya ce shugaban kasa ya fi yarda da waɗanda ya ga su za su mar aiki Allah ya nuna jazawansu al'umma kuma gaba ɗaya sun yarda sun gaza har ma 'yan majalisu na tarayya sun yarda sun gaza sun ga sun a canza su ya fi ya canza su menene sirrin rashin canja sunan shi da ake yi ne ko kuma dai akwai wani manufa ne dama na wannan ta'addanci Allah ya sa daga bakin shi maganan ya fito kuma shi ɗan jam'iyyar APC ne mu yayin jam'iyyar PDP kanmu yana daure mutane ne an ce su ne jami'an tsaro wanda kuma mun sani gwamnatin nan ba dukiyar da bata kashe ba a ta fannin tsaro amma kullum abin tabarbarewa yake wanda har ma ya kai muna ganin koke-koken wasu ƙananan sojoji kan cewa ana kai su daji in bar da su ba a ba su alawa an raba su da iyayensu an raba su da iyalansu haƙƙin su ma da ya dace a ba su ba a ba su kai a sama akwai lokacin da na gani ana nunawa a bidiyo wanda kuma ina kyautata zaton a cikin masu sauraron
wannan zargi ne amma ya kake gani kaman kan cewa domin ana zargin kan cewa watakila ma ko cin da ya shashe ya samu ya kice ya kice newa
to ai babban katin mai girma General Buhari wanda kuma ko an san shi da shi shine ya yaki da cin hanci da rashawa wanda in har kuma matsalancin hanci da rashawar ne ya sa a rikici ya kicinyewa talaka sun ga lallai a ce dama an buye ne da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa domin a samu wannan jagorancin al'umma.
To bada wato bari mu je ga shi a dan APC. A'a kai magana kai magana
koki kaman a wannan
gaban. To yau to me zaka ce kan abin da yake shehu ya faɗa
magana zargi ne a dena fanda magana zargi da dauka ya zama shine magana da wanda za a amfani da ita. Zargi ne kullum ba handa shi ai loya ne ya san menene ake nufi da zargi. Yace su kuma MVD ku je ku cire certificate na gwamnoni guda biyu. Saboda haka wannan duka guda ke sai in barin da ko ta daure ka ba to dole mutane kamar da aka fara dokar Najeriya sharan da aka daure kan ba haka ba dole ne ka kuma sharan da kuriya ta bada
jawab ta da.
To Dr. Du. To Dr. da ke zargi ka.
To Dr. Du. Dr. Du. Ina kai ka.
Dr. Du. Muna kan kokari kuma magana da na faɗa akan zaman tsaron nan.
A'a kada mu
ne ce wai shugaban kasa bai sa abin da yake ba. A'a yau idan ana yaki ima ya nuna cewa ba a cin shugabannin rundunar sojoji da sauransu saboda haka yanzu mun samu kanmu a tsaka mai wuya ne wanda dole ne ko a yakura ya canja su kuma ya aiki da su sai bi sanin inda wannan take yawa dauki a Najeriya kansa kenan
saurare ni
talakawa
to naji
ko kike in Najeriya da sauransu ai abin da ya kamata duk ai zama tare amma garan ce ba amfani da ra'ayin yan talakawa to wannan kuma ba daidai bane duk shugaban kasa da Muhammad Buhari bai damu da wani mai hannu da shuri ba ya fi damuwa da talaka da yake kasa din talaka ya samu abin da zai ci ya samu koyi amfani abin da zai warwala da shi sai ya tabbata cewa shi din nan kuma ba barci a baya ba
to ga shi kuma malamai to na za mu tsaya sai Allah ya kai mu mako na gaba mu dawo mu ci gaba da shirin da kuma saurarin wannan muhawara din da cikin muhawara ta mako mai zuwa za mu ji wasu daga cikin zarge-zargen da ake wasu daga cikin ministocin shi Buharin game da cin hanci da rashawa sannan kuma za mu ga ko Buharin zai iya kammala wannan yaki na Boko Haram kafin shekarar 2023 lokacin da za a zo ƙarshen wa'adinsa na yanzu. To a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da bakin nasa da kuma Garas Alira Abdu da ta shirya mana ta hada mana wannan shiri ne ni Adi Musa Sokoto daga nan Washington DC nake muku bankwana a huta lafiya.
Sai kuma rahoton mu na musamman a wannan makon.
A duk shekara a lokacin irin wannan na kaka aka yi hasashen faduwar farashin hatsi a kasuwanni kasancewar a wannan lokaci ne ma ake samun maido da amfanin gona gida. To sai dai kuma da alamun a bana za ta kuwa sauya zani game da batun samun sauƙin farashin kayayyakin domin kawo yanzu tuni har farashin hatsin ya kara tashin goron zabi bayan ɗan sauƙin da aka samu na wasu kwanaki. To wai koya lamarin yake ga magidanta a yanzu? A linkaka wani magidanci ne ya ku bane irin fargabansu a yanzu.
Eh gaskiya da kaka da mu saba gani a yinda muke siyan shinkafa 6000 masara ma 6000 dai zuwa 7 amma a yanzu da kakan ma gashi ta haura shinkafa ana siya 11 masara ma ana siya 11. To gaskiya wannan al'amarin muna ga zuwa gaba kan gaskiya abincin zai fi haka tsada sai dai addu'an da zamu yi ubangijin Allah kawo mana sauki don gaskiya in ba haka ba kan gaskiya akwai damuwa kamar kasan ganyen da muka saba sayan masara 5000 zuwa 7000 ko shinkafa 6000 zuwa 5500 amma yanzu abun gashi biya haura ya rufa 11 duka kan sai dai gyaran ubangiji.
To sai dai ku yanda ma aka soma kokawa shi ku Abubakar Umar wani mai sana'a hatsi a kasuwan ganye yace babu abun fargaba domin a cewar sa duk shekarar da aka samu irin wannan yanayi a farko to daga baya za a iya samun sauki
duk shekarar da aka yi irin wannan hasashen ana cewa ba abinci to daga ƙarshe zai yi arha duk shekarar da aka ce bana abinci a koshi yayi yawa yayi to sakamakon wannan aran za a yi hashishi ya kare da karshe kuma sai ya tsada mu abun da muka karanta yau da gobe a harkan sana'a muna sai da abun da na sani da nan ya ga maka
to kai koshin ma ya yanayin shigo da hatsi yake a yanzu kuma ko me yasa ya soma tsada honorable ayuba muhammad dake zama shugaban kungiyar dalalan kan abinci na shiyar adamawa ya bayyana dalilan waɗannan matsalolin da ake fuskanta a yanzu
wuraren mu anan haka dama muna expecting ruwa zuwa ƙarshen October to sai ruwan ya zo ya tsaya early October ruwan din ya dauke so mostly bumper harvest da ake tsammani yanzu ya lalace saboda gonaki da yawa ba za su kai ga ci ba in ba wanda yake bakin kogi zai watering ba musamman kaman shinkafa ya lalace magana wake yanzu wake yana yi ba raba ruwa kuma babu so muna expecting cewa abinda aka samu zai lalace so kayan ya kamata da yanzu na a ce yayi sauki amma saukin ya kasa saboda supply a kasuwa yanzu ya zama limited sannan demand din ya zama so high so saboda demand ya zama high supply is low sai kayan ya dawo cewa kudi yana ta karuwa ana daga 1800 1900 1010 yau din ana sayin shinkafa anan kasuwa tamu 1011 masara 1011 so wannan abu yayi affecting kasa sosai domin rashin samun wannan harvest din ya shafi manoma ya shafi kasuwa zai shafi talaka da zai ci kuma eh to magana hasashen mutu ya ce maka kaya za samu sauki a nan gaba abu ne na Allah yana yiwa ko federal government ta bude ta sayo kaya ta kawo amma so far kayan da ake da shi ya kare domin cin ka duba kasuwan nan last week kayan da ya shigo motocin da muka loda yanzu gashi babu ko kasuwar Tongo last week abin da muka samu this week ya yi baya so muna yi expecting cewa dama November December mutane masu Christmas neme kaya yana cika kasuwan nan to yanzu yau sai muka ga kaya yana dropping which means kayan ya fara karewa a gona so mai saye kuma ya ajiya ba zai sai da kayan da sauki ba shi yana tunanin kayan kullun ya kara kudi don ya sayarwa talaka kaga ba price control a Nigeria ba wani abu da ake kowa yana controlling kasuwan da kansa gwamnati ba ta sa ido a maganan kasuwan ba kasuwan tana ta haurawa talaka dai sai dai ya roki Allah ya kawo mishi sauki wanda yayi noma gaskiya yana da kyau bana koda yana da wayansu bukatu ya saurara ya aje abin da zai ci zuwa wani lokaci amma duk lokacin da mutum ya kwashi kayansa ya kawo kasuwa gaba daya ya karbi kudin nan to abinda aka yi bara muna gani sai an maimaita shi don karshen ta abinda mutum zai ci zai gagare shi in ka nome ka dan ajiye saboda bukatar yau da kullun talaka bai sai ce zai aje kayansa ba akwai kudin makarantar yara akwai haihuwa akwai kaza dole sai an nuna wannan bukata amma kuma a takaita wayansu bukatun da ba su fi karfi ba aje abinda za ci da yara shine babba
shi ko wannan dan jarida Abdul Aziz Jauro mai samari ya danganta lamarin nema da wasosan da manyan kamfanoni ke yi a yanzu na sayan kayan abinci daga manoma
to yanzu dai kam rayuwa ta zama abinda ta zama ganin cewar ko ina ka shiga ana tsadan abinci har ma da kayan abinda za a hada a dafa wani abinda za a ci kunan ko ba zai rasa nasaba da abinda ya shafi irin tsadan rayuwa ta bangaren masu akwai masu wani da shune suke sayan abinci in bulk yanzu an yi noma sosai ta yi ba samu irin amfanin wanda ake nema ba amma bayan an samu an fidda amfanin noman wasu suke zuwa da manyan motoci suke sayan abincin gaba da su ke tafi da shi yanzu misali ni mazaunin Yola ne anan Yola bakin kasuwa zaka ga motoci manya su sai duk kayan abinci musamman shinkafa su dora a mota su tafi da shi talaka bai samu da sauƙin rayuwa ba saboda an saya ina ma abincin bare ma a samu sauƙi to wannan shine abin da ake ciki muna fatan ubangiji Allah ya kawo sauki gwamnati kuma ta fada cikin wannan lamari tabbatar ta hana sayar da abinci wa da ake wa kamfanonin da bamu san ma ina suke ba
koma da menene fatan talaka dai shine Allah sa a samu sauki ko ya samu ci maka Ibrahim Abdul Aziz station Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria
so madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai tsano wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Nigeria Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.